sashen Hausa na muryar Amerika VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Ra'a, Niyya, Sarauniya da Dalal a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da Nin Shamsiyya Hamza Ibrahim zangabatar daga nan ofishin muryar Amerika na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan ta'annatin da 'yan bindiga a yankin birnin Gwari inda suka yi kisan gilla ga fiye da mutum 30 kuma da hali ake ciki a jamhuriyar Nijar kan shirin zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. Muna dauke da rahoto a wannan shiri. Muna da shiri na farko a sabbin shirye-shiryen muryar Amerika, wato zauren matasan VOA. Za kuma mu kawo muku sharhin jaridan Najeriya da sharhin muryar Amerika. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Jami'an tsaro a Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga a ranar Lahadi, yayin da bore da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu. Amma babu wani jawabin adadin waɗanda suka mutu, kuma gwamnati bata ce umfan ba akan lamarin. An dai kai jami'an tsaro ne jihar Kacin da ke yankin arewacin kasar don ba da kariya ga wata tashar wuta a jiya Lahadi. Wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda sojoji ke harbi cikin masu zanga-zanga, amma babu tabbacin ko alburusan na roba ne ko kuma na gaske. Ofishin jakadancin Amurka ya yi gargadi cewar akwai alamun za a katse kafofin sadarwar intanet daga karfe 1 na tsakar dare har zuwa karfe 9 na safe agogon kasar. Jerin zanga-zangar na faruwa ne yayin da sojoji ke ci gaba da rike mulkin kasar sama da mako guda bayan da suka kifar da gwamnatin Aung San Suu Kyi. Duk da wanke shi da majalisar dattawa ta yi kan zargin da ake yi cewar ya tunzura ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata, a lokacin da ake shirin tabbatarwa Joe Biden nasarar da ya samu, batun makomar siyasar tsohon shugaba Donald Trump lamari ne da ya sa mutane suke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta. Jim kadan bayan da sanatoci suka kada ƙuri'unsu, inda sanatoci 57 suka same shi da laifi, kana sanatoci 43 kuma suka kada ƙuri'unsu na amincewa da cewar bai yi laifi ba a yammacin ranar Asabar, lamarin da ya gaza samar da adadin ƙuri'u 67 don tabbatar da laifin. Tsohon shugaban ya fito yana mai cewa zai ci gaba da kasancewa a fagen siyasar kasar, sai dai bai nuna wata alamar da ke bayyana cewar zai sake yin takarar shugaban kasar ba a shekarar 2024, kamar yadda ya nuna alamu zai yi a lokacin da yake barin office a watan da ya gabata. Ita dai majalisar wakilai ta tsige Trump a watan Janairu akan laifin cewar ya haddasa rikici. Trump ya kwatanta wannan tsigewar a matsayin bita da kullin siyasa a tarihin kasar, yana mai cewa babu wani shugaban kasa da ya taba fuskantar abinda na fuskanta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A cikin 'yan kwanakin nan, adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a Amurka ya gaza mutum 100,000. Amma a jiya Lahadi masana sun tabbatar da cewar wannan ba yana nuna cewar annobar ta tafi ba kenan. Amurka, wadda ita ce ƙasa ta fi samun adadin waɗanda suka mutu sanadiyar annobar COVID-19 fiye da kowace ƙasa a faɗin duniya, ta sha samun sama da mutum 200,000 da cutar ke harba a rana guda a watan Disamba, inda har yawansu ya doshi 250,000 a watan Janairu a cewar Jami'ar John Hopkins. A ranar Juma'a da Asabar, adadin masu kamuwa da cutar ya sauka ƙasa da 200,000 a kowace rana. A jiya Lahadi, shugaban Rasha Vladimir Putin ya zargi ƙasashen yamma da yin amfani da kulle shugaban adawar ƙasar Alexei Navalny don muzantawa ƙasar. yana mai cewa duk an yi watsi da irin nasarori da Rasha ta samu ciki har da kirkirar allurar rigakafin cutar COVID ta Sputnik V ta yi, lamarin da ya ce bai yi wa abokan adawa daɗi ba. Kalaman na Putin na zuwa ne yayin da ake cece kuce kan wasu fayafayen bidiyo waɗanda aka watsa su a kafar talabijin ɗin ƙasar, kuma da yanar gizo suna nuna wani gangamin magoya bayan Putin waɗanda aka ce shirya su aka yi, yayin da mutane suka bayyana a ciki suna cewa yaudarar su aka yi suka shiga cikin gangamin. Wasu daga cikin mutanen sun faɗa wa manema labarai cewar shugabannin kamfanoninsu ba su ba su zaɓi ba, lamarin da ya zama musu dole su shiga gangamin. Sai dai mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya musanta waɗannan rahotannin, ya ƙara da cewar fadar ba ta da alaƙa da waɗannan fayafayen bidiyon. Wani kazamin fada ya kaure tsakanin dakarun gwamnatin Yemen da kasashen duniya suka amince da ita da 'yan tawayen Houthi a jiya Lahadi, wanda hakan ke nufin an kwashe tsawon makon guda kenan ana gabza fada a lardin Marib, a cewar hukumomin Yemen. Yayin da aka kashe mutane da dama, wannan fadan ya fara jefa shakku kan yiwuwar samun nasara a sake shiga tsakani da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi don ganin an samar da maslaha da za ta kawo ƙarshen wannan yakin basasar.
Labaran duniya a saurara, yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. A ci gaba da mugun aikin 'yan bindiga a jihar Kaduna, 'yan bindigar sun hallaka fiye da mutum 30 a yankin birnin Gwari, lamarin da ya sa gwamnatin jihar na ɗaukar alwashin takawa 'yan bindigar birki daga Kaduna. Ga rahoton Isa Lawan Ikira.
Alhaji Abubakar Umar Sallau tsohon shugaban ƙaramar hukumar birnin Gwari ne, kuma ya ce tsakanin makon jiya zuwa yau an kashe mutane aƙalla 30 a yankin birnin Gwari.
Ina tabbatar maka nan daga sati zuwa satin da muke ciki aƙalla an kashe mutane sama da 30 da wani abu a ƙasar birnin Gwari. A yau din da nake maka bayani da kai an kai hari a wata unguwa na ce mata unguwar Laya, an kai harin nan da rana ne aka tura sojoji su ba da taimako, cikin sojojin an kashe wasu. Yanzu in ka bincika a ƙasar birnin Gwari akwai ƙauyuka muna da su da yawa, wasu akwai lantarki, akwai secondary, akwai primary, akwai clinic, amma yanzu ta tayar makango. Akwai misali kaje Kwalakwangi ba kowa, kaje Dokar Ruwa ba kowa, kaje Mai Kyasuwa ba kowa, kaje Labi ba kowa, kaje Layin Mai Gwari ba kowa. Wannan garka ne nake ga muku, kowane gari yana da primary, yana da secondary, yana da clinic, amma duk yanzu ya zama kufai.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce tana iya kokarinta akan wannan batu na maganin matsalar tsaro, amma dai akwai matsala daga jihohi makwabta. Inji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwan.
Matsayin gwamnati shine bai kamata a yi wasa da wannan abun ba, kuma in kana bibiyar kuma bayanai wanda muke kulliyomi zaka ji muna bayani akan hare-hare wanda sojoji musamman ma sojojin sama suke ta kai ma wayannan mutanen asali, sannan su kuma har yanzu da muke wannan magana ana nan ana wannan aikin, to amma akwai kalubale wanda muke fuskanta. Idan nan mun zafafa abubuwa da muke yi, za ka fahimci wa 'yan bindiga daɗin nan sai su gusa su shiga jihohi wanda muke makwabtaka da su, da su dai hare-haren da suke yawan kai wa al'ummomin, ai ka ga al'ummomin wanda suke iyakoki ne kanin. To mu muna da ra'ayin cewa ya zama wajibi dukkanmu mu tashi hajjan majara a yi wannan aikin a lokaci ɗaya, a tunkare su duk ta inda suke, mu dunkule a yi wannan aikin baki ɗaya.
Shi ma dai Alhaji Abubakar Sallau ya yarda akwai matsala daga jihohi makwabta, amma dai ya ce su al'ummar yankin birnin Gwarin fa suna cikin wani hali.
Mun yi boda da Niger State, mun yi boda da Zamfara State, mun yi boda da Kebbi State. To yayin da harin nan in ma gwamnati ta ce tana kai hari ko tana kokari, eh mu tana yi, to amma menene muke filin? Babu. In kana da gona baka saka je ka gonan ka ba, ko su ce sai an zauna ka ba su miliyan kaza kai noma, ko su ce sai an zauna duka masu gonaki kaza sun tara musu miliyan kaza su yi noma. In kuka ki kuna nan kuna zuwa gonar sai su auka muku duk tattara ku su wuce sai su nemi kudin fansa, hal da shi kenan.
Wannan matsalar tsaro dai na ci gaba da tada al'ummar yankunan karkarar da ake yawan kai waɗannan harare, waɗanda kan bar garuruwan su na haihuwa domin yin gudun hijira. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Gabanin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar a ranar 21 ga watan nan na Fabrairu, wasu na cewa lamarin ba shi da armashi kamar yadda ya faru a zagaye na farko, amma ba mamaki dan takarar jam'iyyar gwamnatin tarayya Bazoum Muhammad ba haka yake gani ba. Daga Damagaram ga rahoton Tamar Abari.
na Muhammadu Mala Bagale. Gaskiya campaign kin wanga na ya bambanta da na harko. Da yake na harko mutum 30 ne. Alarka yanzu mutum 2 ne. In mutum 2 ne dama an yi ganin adawa tsakanin mutum 2. Kuma wasu kalmomi da ake gaskiya suna bada tsoro. Tunda mu kasa ne muke nan musulmi, an san Niger duk zaben da ke Niger muna yin shi ne lami lahiya. Kowa ya samu da dan kasan mu ne.
Sunana Maryam. Yakin neman zabe gaskiya na harko yahi wannan yahi armashi. Tunda na yanzu kinga ana wani habaice shi ko manya bai kamata ba. Allah shi ke ba yake gwani aka ce babawa ba. Gaskiya ba irin ta da bace. Ka ƴan siyasa gaskiya ni dai su mun ba zato. Ko wani bangare kai ka soki wancan wannan ka soki wancan shi kuma aka ce siyasa kowa ya bada ra'ayin shi ne. Kenan kwaddi maganganu ra'ayi wanda zaka sa wanda ba na bangaren ka ma ya zo wajen ka.
Wasu kenan suke bada ra'ayin su game da yakin neman zabe zagaye na biyu na shugabancin kasa da ake ciki yanzu. Sai dai abun ba haka yake ba a wajen dan takara na shugabancin kasa na jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohammed yayin da ya jagoranci wani babban taron gangami a nan da magaram.
Za ku lura da cewa in bai zancen nan ne ai magana ta kare da izinin Allah da kyawun safiya Hausawa suka ce tun maracin ta aka sani ta taro shi ne abin da ya kamata a kalla domin yana nuhin cewa akwai babban goyon baya kuma kun goda shi cikin ƙuri'u.
A nashi waje dan takara na bangaren adawa Alhaji Muhammad Usman bai iso nan da magaran ba kawo yanzu. Abinda magoya bayan shi suka ce sabon salon ne na tafiyar su a ta bakin Alhaji Umaru Dangote.
Kullum abin da yake bukata kamfai in kai salo na harko kaga bai biya maka bukata ba yadda kake so kana iya canza. To alhamdulillah yanzu gaskiya muna da wani sabon salo wanda ba sai na hoto na faɗe shi ba a kafafen yaɗa labaru tunda mu masu neman mutane ne kuma wannan hanyar da muka ba alhamdulillah mun ga tana da kyau. Tafiya tana tafiya da yadda ake tsammani. Ko wannan jinkirin zuwa shugaban jam'iyyar mu Alhaji Muhammad Usman dan takara insha Allah mai jiran gado da ko gani yana cikin salon da muka saki
kuma yanzu shi wannan salo kuna ganin kamar zai hudda ku.
Alhamdulillah ai wannan salon yana bi mutane tsoro saboda abin da ake dan korehi ma akan shi saboda ai kun lura nan da yan kwanaki kadan da suka wuce mun danyi wani abu na mutanen mu da suke korehin wannan salon da aka yi bai musu ba. Ya kamata a ce an huto an tada mutane daga barci kun ji yanda muka huto muka dan zagaye gari muka wannan in ka dauka bangaren wasu jami'u ai halin shugaban nasu ma ya zo amma zaka gani garin kamar ba komai ba ai ba komi. To mu shugaban bai zo ba duk irin abubuwan da ke ga iya gudana da abubuwa a alhamdulillah mu ba sai mun hadu komai ba ko kun gani gano ne ba jiyo ba.
Haka kuma Bazoum din ya kara da cewa wannan taro manuniya ne ga tasirin gamayyar da suka yi.
Ya kara nuna cewa wannan kawancen namu na jami'oi masu mara mini baya ya samu na'am ga mutanen da magaram.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
Tukar da sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Nasiru Adamu Ellikaya da sabon shirin zauren matasan VOA.
Matasa masu sauraro barkamu da shigowa shirin farko na zauren matasa wanda zai rika zanta da matasa kan lamura da suka shafe su lamuran da suka hada da zaman kashe wando aukawa miyagun laifuka bangar siyasa zama sojojin hayar miyagun iri na boye shiga lamuran siyasar illar jahilci da sauransu. A shirin na farko zamu kawo rayuwar matasa ne maza da mata a taro a ofishin muryar Amurka na Abuja tare da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto wanda ya haifar da kirkiro wannan shirin.
Ni mamaki nake da mata kuna bayan mamaki sai ku zo ku taya miki mutane su ci zabe sai ku koma ku shugo abu. Ku kaje su suna shagoliyar su na sha hadda ranar Laraba nake banci a cikin shirye-shiryen muryar Amurka nace ranar Laraba bana son jimuryar namiji ko das a dukkan na ba da ita ga mata sallansu da matsalolinsu sai abu da layin ana jiran mace ɗaya ta kira shi ba a cikin ba sa kira har sa muke a shirya mata su zauna a ce ku zo nan dan Allah karfi uku za a yi buɗe layi ku yi magana. Me yasa ba ku magana ne na ji Allah da su magana kamar ya shigo
dalili ko shi ne magana ne gaskiya ne magana sau tana zaune bayan ka faɗi magana ya zo hana ka bacci. Ni zan gaya maka gaskiya nan kai da ina da ke ina yi. Ni yar siyasa ce, na san me ake yi. Mu sannan ba mu samu komai. Magana ta gaskiya shi ne mu karan kanmu matan muna da matsala. Babu yadda za a yi a ce ka fito nema domin ka tallafa rayuwarka da sauran mutane. Sannan ka bari a nan siyasar wani yana yaudarar ka. Daga zaran aka ce maka wannan sanata ne ko minista ne ko dan majalisa ne, shi burinsa bayan ya gama to sai ya kare miki kallo, ya kalli kuce ki lokacin da zai nemi ya ce yana son ki, kai kuma da yake shashashace baki da kai ta shafa dan wani. To lokacin fa da za a kai ki gidan gona ba da nisa ne. To da zaran kin je gidan gonan nan ko kuma gidansa inda ya keɓe domin ya ji daɗin rayuwarsa, ba wai tunanin ke rayuwarki yake ba, yaya zai ya same ki a wannan lokacin? To wannan babbar matsala ce da muke fuskanta a cikin siyasar mu ta Najeriya. Wannan ba magana koyi-koyi. Idan ka fito ka ce za ka faɗi gaskiyar, to ƙarshen ta baki ɗaya. Idan ɗan muƙami aka baka, to sai a mai da kai kai ne za ka je kai shara. Yes, to a wannan waje ranka daɗe dole ne mu fito mu faɗi gaskiya. Domin duk mutumin da zai faɗi gaskiya, to dama ya sa zuciyarsa cewa ba kullum ma za a haɗu da shi. Ni a yanzu haka gidana ban da katanga. Bayan baya an yi wani abun mamaki a unguwata inda nake. Wato yarinya ce aka yi mata fyaɗe. Yarinya ƴar shekara shida, makwabcin uwarta ya yaudare ta yarinya ƴar shekara shida, amma abun kunya da abun tausayi. Ubanta da farko shi ne ya fara cewa a shiru da magana. Ni da nazo zan daga maganan a unguwa. Sai aka ce ban yi shi, abin ya zafafe ni, na je ni same shi, nemi shi magana, sai ya ce a bar magana. Sai daga baya muke jin labarin wai ai an ba su 20,000. Sai daga ƙarshe uwar da ta gano sai ta tafi Kaduna ta je ta ɗebo Human Rights akan cewon ba ta yadda ba. Har da waɗansu marasa kunya da tunani suna cewon za su sami ita uwar su yi mata duka. Na yi tafiya sai ake kira na tawaya maza-maza ku zo, ga wata yarinya ta zo ta saci ‘ya’ya biyu a angonmu har ta fito da su. A taƙaice yanzu ɗaya ma yaron daga baya ma ya rasu. Muna zuwa ana cewa mata za su taru su yi mata duka, kawai sai aka zagaye ta da security sai take cewa ta gode Allah tun daga yan sanda sun zo. Magana kenan sai muka ji an ce daga nan unguwar namu ana tsallake titi aka release ɗinta. To kenan kaga ana ba mu da wani power, saboda kai da kake tunanin da aka taimaka, su iyaye suna jin kunya suna jin tausayi, sannan su kuma security din madadin su ba wasu waɗannan matasa na anguwa din tallafin cewa abu na faruwa a kira ayi magana. Wallahi daga ƙarshe sai ka ji ana cewa hafda Allah a bar wannan maganan.
Ina ganin mun fahimci juna kan abin da yake so. So irin wannan batutuwan da ko misali kamar misali da ka kawo yanzu na cewa wani abu ya faru da ya shafi yaro ko yarinya ko wani da na sani ko kai kanka. Yanzu Grace Agnes Adeyeri abu ta zo nan Najeriya, an je an kama ta an tsare ta. Daman ta zo ta yi labari ne kan yadda ake kama mutane a tsare, kuma ita ma ta zo nan victim. Ka gane ko? So jiki magani yanzu ita ta mata ɗanɗana. Da aka ce an je an rushe shagunan mutane da yawa karfe 2:30 na dare da kayan ba ga musu ba, ba a ce musu ba shi da ko ba shirya ba, duk abin da yake cikin dakunan su da restaurants da offices da waye da aka zo da bulldozer aka bi aka sadi aka aka fata. So duk wani wanda yake da wani misali, domin labari kana yinsa in ba misali nan makamancin wannan abin, to sai a yi zaton tatsuniya kake yi. Amma in ka ce wani makwabci na, wani malami nawa, wani ma'aikaci da na sani, wani mai
litoriya.
Yes.
Su zara Bashir Bamman ɗan 'yan na Kadiso, ƙaramar hukumar Faskari jihar Katsina. Yanzu kwanan nan kwatankwacin abin da ya faru a ƙaramar hukumar Sabuwa, akwai wani gari da 'yan ta'addan nan suka je suka kama mutum hudu ko sati ba a yi ba, a ciki akwai 'yan uwana. Wallahi sai da aka ba da miliyan ɗai-ɗai. Miliyan hudu kowane mutum ɗaya 1,000,000. Sannan aka sako su. Bayan mutanen nan ba sun dawo gida, sannan kuma suka bugo waya suka ce a haɗa masu miliyan 8. in ba a hada musu miliyan 8 ba za su dawo garin lafi wanda suka samu za su kama su kaga duk irin wannan abubuwan shike faruwa za a kai issue ga gwamnati ko jami'an tsaro lokacin da wani abu da ya faru kwanan nan kuma again din a karamar hukumar fuskari ne wannan a wani gari da ake cewa Disko mutanen nan suka zo suka kone mu mutane gidaje suka kashe maza da mata abinda ma ba a taba yi ba kisan gilla a kore yara kanana da mata a kashe sannan a kone dukiyoyin gari bai kafin su zo su yi wannan ta'addancin ba sai da suka turo yaran su suka zo su kuma mutanen garin suka sa suka yi aikin sa kai Allah ya taimake su suka kashe wannan mutanen da suka zo su uku da suka tashi dawowa ramuwa gayya sai suka yi musu gari yadda ba a zato ba a zamani kaga idan ta gwamnati da gaske take za ta kare haƙƙin al'umma lokacin da mutanen garin nan suka kashe mutanen nan mutum to confirm mutanen nan ba za su dawo sai a ba su tsaro to amma ba a ba su tsaro har mutanen nan suka dawo suka yi musu ta'addancin sama da mutum 15 suka kashe to duk irin wannan mugun labarin shike faruwa a yankunan mu
kamar yadda zai ce albarkacin su ba ma wai a jihohi ba har su Niger su Ghana su Kamaru sun samu zaure amma su ne asali su ne a tarihance su ne sarsala su ne dalili Abuja din nan a wannan kungiyar tasu da na so na sa mishi sunan kungiyar su sai na ga muka yi haka mun takaita shi zauren wasu sai amma in an shigo zauren za a ce kungiyar wani ce kungiya kaza ce ko ni dan kungiya waye ne ko yar kungiya ce ko ana yin dan tsaya dan kansa yadda ya ga dama mu dai ka shigo zauren matasa na BOD zauren matasa na BOD da su wato kwandar kuma na san kuna da wani dabara da nake so a Najeriya yanzu ka samu waki sai waki shi insha Allah sai mu je so ina jin da wannan zan muku godiya ainihin da gaske kuma ga nasira ne na babu shi kyauta daman nasira yana ji da ku matasa wallahi yana ce muku kware daga sauran abin nan so duk dai abin da kuke so da wuri ni dai na yi shirya muku program yanzu every week daga yanzu za mu fara shirya matasa na VOA kuma ku ne pioneers ku ne na farko daga shi kashi akwai yan jaridu kuma ka na san kowannen kwanan akwai background ɗinsa akwai sana'ar sabo aiki da yake yi mai amfani da wannan zauren wajen karfafa yan wanda sauran matasa su samu abin yi a sanadin wannan kila matasa su fara wasu sana'o'i ko su fara wani kokari ko wani hoɓɓasa
in Allah ya kai mu shiri mai zuwa za mu kawo ƙarin ra'ayoyin matasan inda bayan nan za mu rika ɗauko darussa da suka shafi matasan ɗaya bayan ɗaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru da Maili Kaya da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
Gidan jibirin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Jaridin jaridar ne da jaridar da Bangal daya daga cikin manyan labaran jaridar Bangal na cewa yanzu haka jihohi 12 na arewacin Najeriya sun buƙaci ƙarin mazaɓu 3,323 a inda kuma jihohi 14 daga kudancin Najeriya suka buƙaci ƙarin mazaɓu 2,424 duk dai kafin zaɓe na shekara ta 2023 halin yanzu dai hukumar zaɓe ta bayyana cewa tana amfani ne da kididdiga ko mazaɓun da aka kirkiro tun a shekara 1999 shekaru 22 da suka gabata kenan abinda kuma ya saba da yawan masu zaɓe da ake da su a halin yanzu sai kuma jaridar Daily Independent daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka yan jaridu da ke ɗauko labarai a jihar Sokoto daga kafofin yaɗa labarai daban-daban sun bayyana aliyansu na ƙaura cewa duk wasu labarai na gwamnatin jihar ta Sokoto a wata sanarwa da ƙungiyar yan jaridu reshen kofin yaɗa labarai suka fita sun zargi jami'an tsaro a gidan gwamnati da wuce gona da iri wajen hana su shiga gidan gwamnatin tsaro wanda Habibu Harisu ya sanya wa hannu na buƙatar yan jaridun su gaba da ƙauracewa duk wasu labarai da ke dan saba da gwamnatin jihar Sokoto sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran da jaridar The Nation na cewa yanzu haka gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Azulum ya amince a baiwa wani likita naira miliyan 3.9 da kuma kyautar mota, bayan da ya ci gaba da gudanar da aikinsa na likitanci a babban asibitin karamin hukumar Mangunu duk da barazanar tsaro da ake fuskanta a yankin sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. Likitan mai shekaru 65 dan asalin jihar Ogun mai suna Dr. Isa Akinbode ya yi karatunsa ne a jami'ar Maiduguri, kana kuma ya fara aiki da gwamnatin jihar Borno inda ya shafe shekaru 22 kafin ya ritaya a shekara ta 2016 a asibitin Mangunu. Likitan wanda ƴan kungiyar Boko Haram suka taba sacewa amma kuma aka sako shi daga bisani ya ci gaba da aiki a babban asibitin karamin hukumar ta Mangunu bisa ƙashin kansa. Bayan haka gwamna ya umarci ma'aikatan lafiya a jihar ta bashi aiki a matsayin ma'aikaci na kwantaraki kudi naira miliyan 13.9 da gwamna Zulum ya umarci a baiwa wannan likita dai sun kasance kuɗin da ya kamata a ce an bashi na albashi tun shekaru 5 da suka gabata da tun farko aka bada umarnin a dauke shi aiki a matsayin kwantaraki. Haka kuma gwamna Baba Gana Zulum ya umarci a dauki ɗayar likitan aiki wanda ta karanta fannin mulki a Jami'ar Maiduguri a ƙarƙashin gwamnatin jihar ta Borno. Babangida Prime Murya Amurka daga Nigeria.
Da haka muka kawo shirinmu na ƙarshe, shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A duk ranar Litinin ta uku a watan Fabrairu, Amurkawa suna karrama shugabannin da suka gabata ta hanyar ware ranar shugabannin ƙasa. Bikin tunatarwar wanda ke girmama dukkanin shugaban ƙasar an tsara shi ne don tunawa da George Washington, shugaban ƙasar Amurka na farko. A matsayinsa na jagora a lokacin yakin juyin juya hali na Amurka kuma babban shugaban ƙasar na farko, George Washington ya kasance mai farin jini. Ya kasance kuma har yanzu ana kallonsa a matsayin uba ga Amurka. Hakan ya samo asali ne saboda ya kasance shugaban sojoji da aka yaba da nasarar da yankunan da Amurka ta mulka suka samu akan gaggan dakarun wancan zamani. Amma ya ci gaba da tsara makomar shugabancin Amurka, yana mai kafa turaka ga waɗanda za su riƙe wannan mukami bayan mulkinsa. Washington ya yi imani da wajibcin samar da daidaito tsakanin sanya shugabancin ya zama mai iko sosai ta yadda zai iya jagorantar gwamnatin ƙasa kamar yadda ya kamata, amma ba iko da zai kwaikwayi irin nasmasarautu ba. Gudun kada ya mutu a ofis, jama'a su ga kamar shugabancin na har iya rayuwa ne. Washington ya yi murabus bayan wa'adi biyu. Banda shugaba guda, shugaba Franklin Delano Roosevelt mai wa'adi hudu kowane shugaban ƙasa ya bi sahun Washington na yin wa'adin da bai wuce wa'adi biyu a ofis ba. A shekarar 1951, Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kuskure mata 22 ga kundin tsarin mulkin ƙasar, wanda ya takaita wa'adin mulki biyu ga shugaban ƙasa. Ba shakka, shugaba Washington ya zama abun koyi tun daga lokacin. Ya sanya mizanai a dukkan fannoni, ciki har da mukamin siyasa da aikin soja da kuma manufofin tattalin arziki. Ba abun mamaki bane cewa daga 1800 shekara bayan rasuwarsa, ranar haihuwar George Washington ranar 22 ga watan Fabrairu, an yi biki a duk fadin sabuwar ƙasar da ya taimaka aka samar. A hukumance, bikin ranar haihuwar Washington ya zama ranar hutu a shekara ta 1885. Daga ƙarshe, Amurkawa ma suka fara girmama wani babban shugaba, Abraham Lincoln, wanda ranar haihuwarsa ta zamto ranar 12 ga watan Fabrairu, wanda ke kusa da ta Washington. A ƙarshe, Litinin ta uku a watan Fabrairu ta zama ranar hutu ta tarayya don girmama dukkanin shugabannin ƙasa. Bikin ranar shugabanni yana karrama dukkanin shugabannin da suka samu ƙarfin zuciya da ƙuduri don shiga da yin wannan aiki mai matuƙar wuya. Suka jagoranci Amurka a cikin yanayi mai kyau ko mara kyau. George Washington ya taɓa rubuta wata wasiƙa ga wani abokinsa cewa, "Duk na gani kuma na fi so, ƙyalƙyali wanda ke zagaye da wasu abubuwa na babban ofishi. A wurina babu wani abu a ciki illa abin da ake dangantawa da ƙwarewa ta iya magana." Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
da wanda muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin cewa mu zauna lafiya wassalamu alaikum.